بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren 24 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 wacce ta daidai da 24 ga watan March shekara ta 2014 wannan shine kasad na 110 daidai daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani wanda babban malaminmu muassisu daril hadisi salafiya al-sheikh abi abdurrahman muhammad awwal adam albani Allah ya gafarta mishi karatin da yayi watake da karatin alqur'ani mu'jizar mu'jizoji kafin mu dora mu ci gaba daga inda muka kwana ina mai mika ta'aziyar mu gaba daya ga ƴan uwa musulmi musamman dalibai na darul hadisi salafiya sakamakon rashi da muka yi na daya daga cikin ƴan uwa kuma iyaye kuma daga cikin abokan tafiya a wannan da'awa shine Alhaji Ali Tankifa muna addu'a ta musamman Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya yafe mishi kurakuran shi sannan zuriya da ya bari Allah madaukakin sarki ya zuba musu albarka ayyukan da yana alkhairi Allah ya karba mishi sannan kurakurai da ya kuma Allah ya kawar da kai ya yafe mishi to kun ga dai jama'a haka abubuwan suke na gaba suna yin gaba na baya suna tasowa haka al'amarin wannan rayuwar take kun ga kamar jiya ne malam yake fadakarwa yake fadakar da musamman daliban darul hadith yake cewa idan har muna ganin mutuwa ta mance da mu ne ko ta karkata zuwa ga wani bangare to ta dai waiwayo zuwa gare mu ya buga misali da malam Nura Qurani Allah ya gafarta mishi yace ɗaya ne daga cikin mu ya buga misali da rasuwar da aka yi nan ta kurkusa ta malam Ahiju sannan ya buga misali da rasuwar da aka yi na malam Aliyu sakatare da shi da matar shi Allah ya gafarta musu gaba daya ashe mutuwar tana tafi kan shi to sannan kuma ga mahaifin mu wanda wannan da'awa wannan tafiya malam ya sha fadi kararcewa da shi aka fara tun a masallacin kofar gidan Alhaji Lawal Direba har zuwa masallacin kofar gidan shi muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ya gafarta mishi ya yafe mishi kurakuran shi idan mun manta ba jama'a makonni biyu da suka gabata muna tafsiri a cikin suratul baqara kamar yadda malam ya saba shinfida cewa suratul baqara sura ce wacce ta sauka bayan annabi yayi hijira daga makka zuwa madina wanda madina cike take a wannan lokaci da kabilu kala kala iri iri da mutane daban-daban da addinai yahudu da nasara da maguzawa waɗanda ma gaba ɗaya bautar gumaka suke sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan yayi hijira da shi da sahabban shi sai ya zama addinin musulunci shine addinin da yake da rinjaye a wannan lokaci a zaman Madina wannan ta sa suratul baqara ya zama Allah madaukakin sarki ya yawaita ambaton wasu abubuwa da yawa kaga a cikin ta akwai ahkam a cikin suratul baqara akwai tarihi a cikin suratul baqara akwai bayani game da shari'o'i haka a cikin suratul baqara akwai bayani game da hukunce-hukunce da abubuwan da suka shafi zamantakewar aure da kasuwanci da aqida da abubuwan da suka shafi zakka da sallah da makamantan waɗannan kenan suratul baqara zamu iya cewa kamar kace timbin jiwa ce ta tattaro komi ina fata an gane muna tafsiri a cikin aya ta 217 ayar da Allah yace yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fi bayan mun gama fassara wannan aya gaba ɗayan ta sai muka biyo wasu mas'aloli waɗanda ayar take dauke da su muka fara tattauna su ɗaya bayan ɗaya idan ba ku manta ba mun tattauna matsaloli akalla guda uku wadanda wato guda biyu guda uku amma guda biyu muka tattauna matsala ta farko sabani da malamai suke game da al-murtad hukuncin wanda ya ridde bar addinin shi idan ba ku manta ba muka yi bijiro da matsala cewa hal yustatabu amla shin za a buƙaci da tuba ko ba za a buƙaci da tuba ba kai tsaye da yayi ridda za a kashe shi mun tattauna matsala muka ji maganganu da malamai suka yi wasu suka ce da yayi ridda za a kashe shi wasu suka ce a sai an nemi da tuba sai an bashi lokaci sai an gabatar mishi da hujjoji da nasiha sannan an bashi lokaci wasu ma malamai suka ce kwanaki za a bashi al-ikhtilafin fi ma bainahum amma daga ƙarshe sai muka tabbatar muka yi ta haƙiƙin matsalar game da neman tubar wanda ya ridda muka ce idan musulmi ya ridda ya koma yana cin mutuncin musulunci da musulmi yana wa musulunci makirci yana wa musulunci zagon ƙasa to lalle wannan kai tsaye ba a neman da ya tuba malamai suka ce la yustatabu kai tsaye kashe shi za a yi sannan malamai sai suka ce wanda ko ya zama yayi ridda sai ya zama kafirci kadai ya koma bai makirci ga musulunci da musulmi bai kulla kulla ga musulmi to malamai suka ce irin wannan shine wanda za a buƙaci da ya tuba idan ya tuba sai a karbe shi idan ko bai tuba ba to sai a kashe shi a matsayin haddi ina fata jama'a mun fahimta nayi mana ishara zuwa ga littafin Ibn Taymiyyah mai suna As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul game da wannan matsala ya bi ta yayi tahqiqin ta ya warware zare da abawa a cikin wannan littafi to sannan matsala ta biyu da muka tattauna wace ine mana wato matsayin kamar wato muraja'atu ma sabaka min ad-durus abinda ya gabata na darussa mun tattauna matsala game da shin da zarar musulmi yayi ridda ne ayyukan shi suke baci ko ko a'a sai ya mutu akan kafirci ai mun tattauna wannan matsala muka ce maganar da take daidai idan musulmi yayi ridda kuma ya mutu akan kafirci to waɗannan ayyuka nashi gaba ɗaya sun baci wannan ayar da muka karanta nassi ne akan wannan matsala wanda idan ba ku manta ba mun tattauna mazahib na malamai game da ina hukuncin aikin wanda ya ridda ayyukan sun baci ko ba su baci ba maliku yace sun baci yana yin ridda ayyukan sun baci al-imam shafi'i da sauran malamai wasu suka ce ayyukan shi ba su baci ba sai in ya mutu akan ridda a cikin kafirci hujjar su game da wannan suka ce ita ce wannan aya da Allah yace wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin shi fa ya mutu kuma ya mutu akan kafirci kaga Allah sai yace yayi ridda kuma ya mutu akan kafirci sai Allah sai ya alakanta ridda da mutuwa akan ridda da bacin ayyuka sai yace fa ulaika habibat a'maluhu ina fata mun fahimta ne mana ishara zuwa ga wani littafi na al-Imam Muhammad wato Muhammad al-Amin ash-Shanqiti daf'u iham al-ibtirab an ayil kitab game da wata mas'ala da ya kawo wanda malamai waɗanda suke ganin da zarar mai wato musulmi yayi ridda ayyukan shi sun baci sun kawo wasu ayoyi na al-Qur'ani da suka yi hujja da su to amma al-Imam ash-Shanqiti yace waɗannan ayoyi gaba ɗayan su in an kalle su a bisa ka'idoji na ilimin usul to ayoyi ne waɗanda suke umumat ne ko kuma ayoyi ne waɗanda suke mutlaqat ne ma'ana sun zo da hukunci ne mai fadi ko kuma kace sun zo da sakakken hukunci ne amma ita wannan ayar da makamantanta sun zo da hukuncin da yake rage fadin waɗancan ayoyin ne a ka'ida kuwa ta malaman usul wanda ɗaya ne daga cikin qawaid na manhajin ahlus sunna wal jamaa game da abin da ya shafi mu'amalantar nassoshi na alqur'ani da sunna shine gabatar da muqayyadat akan almutlaqat gabatar da almukhassisat akan alumumat ma'ana ka'idar cewa take yi al-akhdhu bilmutlaqat والعمومات من غير نظر إلى مقيداتها ومخصصاتها سمة من سمات أهل البدع والأهواء. لو كان نصوشي ما سبائي bayan ga wasu nasoshi waɗanda suke dauke da masaloli irin na waɗannan, sai ka dauki nasoshin waɗannan masu fadi, bayan waɗancan suna rage fadin waɗannan ne, malamai suka ce wannan alama ce daga cikin alamomi ta ɗan bid'a. Mu kiyaye da wannan ka'idar da kyau, tana da matukar muhimmanci. Misali, waɗanda suke da'awa ta sune masoya annabi, waɗanda suke bin dariƙun sufaye, waɗanda suka fi shahara da ɗan ɗariƙa, suna da'awa cewa su sun fi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fi kowa zikiri ga Allah, har suna kafa hujja da waɗannan ayoyi akan irin zikirori da suke yi na hauka da rashin hankali. Sai su ce ai gashi Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha zikran katsira وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سي سكفو حجة ده waɗannan ayoyin, sai suke gashi Allah ya ce ai zikiri mai yawa, ai zikiri mai yawa. Yanzu kaga waɗannan ayoyi in ka kalle su da kyau, zaka ga ayoyi ne da suke dauke da wani hukunci, suna tabbatar da hukuncin, kuma hukuncin mai fadi ne. Ina fata an gane. A ƙarƙashin wannan, sai su jawo wani mataccen hadisi, sai su ƙara haɗawa da waɗannan ayoyi, sai su ce ai gashi annabi ya ce kai zikiri har a ce ka haukaci, har a kira ka mahaukaci. Da haka sai su ce to kaga zikiran katsira, sannan har a kira ka mahaukaci, to sai kaga mutum yana ta zikiri, ya taɓu, ya motsu, yana ta tafiya akan titi, mashina da motoci na kuskure shi da sunan yana zikiri. Idan aka kalle shi, sai a ce shine mai zikiri, shine masanin Allah, shine al'arifu billahi. To kaga wannan manhaji ne na ɗan bid'a, ba sa kallon yaya annabi ya yi zikiri, me yake shiriyar annabi game da abin da ya shafi zikiri. Dan ai annabi aka saukarwa ayoyin, kuma muna da yaqini annabi ya yi aiki da ayoyin ko bai yi ba jama'a. To ya annabi ya yi aiki da ayoyin, to shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shiriyar da idan ka kauce mata to ka bata. Kaga aya suka rike na alqur'ani, amma idan suka kauce wa yadda annabi yayi da shiriyar manzon Allah, to waɗannan jama'a kada ka ji nauyin fadin cewa batattu ne, sun bata, kuma batar da mutane suke yi. Lallai da'awa suke bukata, suna bukatar a dawo da su kan hanya. Ina fata jama'a mun fahimta wannan ka'idar tana da muhimmanci. Akwai wani littafi da wani malami ya rubuta, wanda asali PhD thesis ne da yayi a wata jami'a dake Niger, ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen na Afrika. Cikakken sunan littafin shine Bara'atu Ahlil Hadisi was Sunna min Bid'atil Murji'a, Bara'atu Ahlil Hadisi was Sunna min Bid'atil Murji'a. Wannan littafin daga muqaddimar littafin ya kawo usul da qawa'id da dawabit fi manhaj talaqqi al-i'tiqadi inda ahli sunnati wal jama'a. Malam ya dauko wannan littafi ya karanta shi a karatuttuka da dama, wanda zan iya tunawa mu je mu saurari kasadin malam na farin sako zuwa ga kungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna da a markazus salafiyya wanda take tudun wada. Na da in ba ku manta ba, sai da ya dauko yayi bayani game da manhajin ahlus sunna. Daga ciki shine ahlus sunna ba sa gabatar da umumat na nassoshin alqur'ani da sunna bayan ga mukhassisat a aje. Ahlus sunna ba sa yin haka. Wannan dabi'a ce ta ɗan bid'a. Ina fata an gane abinda yasa na tsaya ina tattauna mana wannan mas'alar. Ita ce sabanin nan da malamai suka yi game da wanda ya ridda aikin shi ya baci ko sai ya mutu, waɗancan sai suka yi riko da nassoshi masu fadi, su ne 'yan mazhabin malikiya da shugaban tafiyar da kanshi Imamu Malik ibn Anas. Mun tattauna wannan matsalar a cikin Aljami'ul Ahkamil Qur'an. Ina fata mun fahimta. To sannan waɗannan kuma sai suka kafa hujja da nassoshi waɗanda suke mukhassifat ne. To a ƙa'ida al-khas yuqaddamu ala al-am, al-muqayyad muqaddamun ala al-mutlaq. Ina fata mun fahimta wannan kaidoji ne na usuli. Akwai abu daya da ya rage mana jama'a kafin mu ketara zuwa ga aya ta gaba, ko kuma abubuwa kamar guda biyu. Abu na farko zamu tattauna game da abin da ya shafi wato hukuncin mai ridda, wanda ya ridda wace tsayar mushi da hukunci. Muna ta tattauna matsala game da ridda, wanda ya ridda za a kashe shi. Man baddala dinahu faqatuluhu. Shin a yanzu ne mu ga magarin mutane da zarar mun ga wani yayi ridda sai ai kabbara, ai kukan kura, ai kan shi jama'a a ja mushi hadisi a kashe shi? Ko kuwa a'a, wannan hukuncin a hannun wa yake? Lallai wannan matsala tana da matukar muhimmanci, dan yana daga cikin abubuwan da aka kuskura fahimta, musamman ga wasu ƴan uwa matasa waɗanda aka yi ta buga kansu, wanda a lokacin da da'awa ta Boko Haram ta fara, a wannan lokaci ne waɗannan abubuwa suka yi ta faruwa. Sai mutum yayi laifi sai a ce to a tashi a kaddamar mishi da hukunci. Shin hukunci a hannun wa yake? Hukunci yana hannun shugabanni ne ko yana hannun malamai ne? Hukunci na hannun alƙalai ne ko yana hannun gamagarin? A'a, hukunci yana hannun alƙalai ne. Hukunci yana hannun shugabanni ne. Ma'ana muna tattauna hukuncin ridda, to mu ba mu zartar da hukuncin ridda akan wani. Ina fata mun fahimta. Innama karantawa muke yi. Ina an fahimta da kyau ai. Waɗanda suke bin wannan manhaji na da zarar an karanta, ko da mutum ɗaya ne sai ya tashi ya ɗauki hukunci a kan shi, ya ce jinin shi ya halatta, ya ce dukiyar shi ta zama fai'u, ya ce ya zama ba musulmi ba, to wannan su ne ake kira da khawarij, musamman a wannan zamani su ake kira da Boko Haram. To mu ahlus sunna ba manhajinmu ba ne gaskiya, ba tafarkinmu ba ne, mu ba khawarij ba ne. Mu ahlus sunna ne waɗanda muna karanta alƙur'ani da sunna, kuma muna fahimtar su a bisa yadda malaman farko, malaman salaf, annabi da sahabbai suka fahimci alqur'ani da sunna. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka mas'alar da ta rage mana zamu tattauna ita ce ta ƙarshe, ina hukuncin dukiyar wanda yayi ridda aka tsayar mishi da haddi aka kashe shi? Shin ƴaƴan shi musulmi za su gaje shi ko ba za su gaje shi ba? Shin dukiyar shi baitul mali za a mayar da ita, ko ko a'a, ƴaƴan shi da dangin shi waɗanda ba su musulunta ba su ne za su gaje shi? Asali wannan matsala malamai sun yi sabani game da ita, wacce tana da matukar muhimmanci mu karanta ta. Gashi a cikin littafin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an na Imam Al-Qurtubi a mujalladi na 3 a shafi na 431, game da fassara wannan aya, mas'aloli da malam yake tattaunawa a ƙarƙashin ayar, yace al-hadiyatu ashar, mas'ala ta 11, wa hiya ikhtilaful ulama'i fi mirasil murtad, shine sabanin da malamai suka yi game da gadan wanda yayi ridda aka tsayar mishi da hukuncin ridda. Ina hukuncin dukiyar shi? Su waye za su gaje shi? Malamai sun yi sabani. Malam yayi hikaito sabanin, yace faqala Ali ibn Abi Talib, sahabi sayyidina Ali dan Abi Talib, wal Hasan da al Imam al Hasan al Basri kenan, wal Sha'bi da al Imam al Sha'bi, wal Hakam da al Imam al Hakam ibn Sulaiman, wal Layth da al Imam Layth ibn Sa'd al Misri abokin Imam Malik, wa Abu Hanifata da al Imam Abu Hanifa, wa Ishaq ibn Rawiya da Ishaq dan Rawiya, dukkan su sai suka ce mirasul murtadd li warasatihi min al muslimina, dukiyar da mai ridda ya bari bayan an tsayar mishi da hukunci, to wannan dukiya magadan shi cikin ƴaƴan shi musulmi su ne za su gaje ta. Jama'a kun fahimci matsalar? Mutum ne ya ridda sai aka tsayar mishi da hukunci aka kashe shi, tunda annabi ya ce man baddala dinahu faqatuluhu, alqali ya tsayar mishi da hukunci, ko gwamnati ko kotu ko makamantan haka, dukiyar nan da ya bari sai ya zama a cikin ƴaƴan shi akwai musulmi, akwai waɗanda ba musulmi ba. Waɗannan malaman gaba ɗaya suka ce wannan dukiya tashi waɗannan ƴaƴa nashi magadan shi musulmi, to su ne za su gaje ta. Kunji mazhabi na farko. Malam yace wa qala malikun, Imam Malik shi ko cewa yayi, wa Rabi'a da Imam Rabi'a ibn Anas kenan wa ibn Abi Layla da Tabi'i ibn Abi Layla wa Shafi'i da Imam Shafi'i wa Abu Thawr da Abu Thawr dukkan su sai suka tafi akan cewa mirafuhu fil baitil mal dukiyar da ya bari to magadan shi ba za su gaje shi ba a baitul malin musulunci za a je a saka ta menene wajihin haka shine wani hadisi ne jama'a shine asalin malamai suka yi mishi kallo da wata irin wato ta wasu irin bangarori asali hadisin yana nan asalin shi a cikin Bukhari da Muslim annabi yake cewa la yarithul muslimul kafir wala al kafirul muslim musulmi ba zai gaji kafiri ba sannan kafiri ba zai gaji musulmi ba a wata riwaya annabi yace la wirasata baina ahli millatayni babu gado tsakanin ma'abota addinai guda biyu wannan ba musulmi ba wannan musulmi to babu gado tsakanin su kun fahimta dan haka waɗannan malamai suka ce dukiyar da ya mutu ya bari to ƴaƴan shi musulmi da magadan shi ba za su gaje shi ba sai dai a dibi wannan dukiya a kaita baitul malin musulunci kun ji mazhabi na biyu mazhabi na uku malan yace wa qala ibn shubrima ibn shubrima yace wa abu yusuf da abu yusuf wa muhammad da muhammad wal auza'i da imam al auza'i fi ihda riwayatayn a daya daga cikin riwayoyi da aka samu daga gare shi ma'ana yana da fatawoyi guda biyu daya daga cikin fatawar ita ce wacce zamu ambata waɗannan malamai suka ce maktasabahu al-murtaddu ba'da ar-riddati fa huwa liwarasatihi min al-muslimina suka ce idan dukiyar da ya tara ta ne bayan yayi ridda kun ji bayan yayi ridda ba kafin yayi ridda ba bayan yayi ridda sai suka ce to wannan dukiya ta magadan shi magadan shi daga cikin musulmi ku ji jama'a ku fahimci maganar da kyau bayan yayi ridda ma'ana yana cikin kafirci an fahimta to wannan dukiya ta magadan shi ne cikin musulmi kun ji su kuma fatawar da suka tsaya akai kenan fa qala abu hanifa abu hanifa a wata riwaya cewa yayi maktasabahul murtadd fi halir riddati fa huwa fai'un duk abin da ya tara asad da yayi ridda to wannan dukiya ta zama fai ta zama wato fai'u ne ganima ce za a saka ta a baitul malin musulunci yace wa ma kana muktasaban fi halati alislam thumma irtadda yarithuhu wa rasatuhu almuslimun yace amma dukiyar da ya tara asad da yake musulunci kafin yayi ridda sai yazo yayi ridda to wannan dukiya da ya tara kafin yayi ridda to magadan shi musulmi su ne za su gaje shi jama'a kun fahimci wannan matsalar kun ji matsaloli guda uku malan yace wa mutlaqu qawlihi alayhi salatu wassalam maganar dai da annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yayi wacce ta jawo cece ku ce tsakanin waɗannan malamai da sabani tsakanin su ita ce fadin annabi da yace la wirasata baina ahli millatayn babu gado tsakanin ma'abota addinai guda biyu yana kirista kana musulmi to babu gado tsakanin ku kai ne uban ko kai ne dan kai ba za ka gaje shi ba haka shi ma ba zai gaje ka ba ina fata an fahimta malam yace kaga dai wannan hadisin idan aka kalle shi da kyau ya dullu ala butlani qawlihim yana nuni game da bacin maganganun waɗancan da suka gabata to wace magana shi al-Imam al-Qurtubi yake ishara zuwa gare shi yana ishara ne zuwa ga maganar waɗancan da suka ce akwai gado tsakanin shi da aka tsayar wa hukuncin ridda da wanda wato asalin suke magadan shi malan yana rushe wannan maganar ne ina fata an gane dan wannan magana da annabi yayi da yace la wirasata baina ahli millatayn da maganar da annabi yayi da yace la yarithul muslimul kafir wala al kafirul muslim to wannan kai tsaye yana rusa gado tsakanin ma'abota addinai guda biyu ina fata jama'a mun fahimta wannan ita ce maganar da take daidai a tsakankanin maganganun da malamai suka yi to mu kalli cikin maganganun wace magana ce take daidai jama'a da wannan hadisi kaga ita ce fatawar su Imam Malik da Rabi'a ibn Anas da ibn Abi Layla da Imam Shafi'i da Abu Thawr da suka ce mirafuhu fi baitil mali ina fata mun fahimta yanzu kage mun dawo malikiyar mu ta gida kenan ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan su ne masalolin da suka rage mana zamu tattauna game da wannan aya dan haka a yanzu jama'a kai tsaye zamu tafi zuwa ga aya ta 218 a cikin suratul baqara a inda Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu na'am malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim
Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah wal ladina hajaru kuma suka yi hijira hijira daga makka zuwa habasha hijirar farko da ta biyu sannan hijira daga makka zuwa madina hijira ta uku da annabi da shi da sahabbai suka yi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah yace wajahadu kuma suka yi jihadi fi sabilillah dan daukaka kalmar Allah Allah ce ulaika kaga irin waɗannan yarjuna rahmatullah su ne suke fatan samun rahamar ubangiji Allah wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne al-imamu ibnu abi hatim a cikin tafsirin shi ya ruwaito asali daga tabi'i urwa ibn zubair da sahabi jundub ibn abdullah radiyallahu anhu qala wannan tabi'i wannan sahabi da shi da tabi'in suka ce lamma qutil ibn al-hadrami a lokacin da aka kashe ibn al-hadrami ina jin ba ku manta da dalilin saukar waccan aya da muka ambata a makonni biyu da suka wuce ba ko a lokacin da annabi ya tura abdullahi dan jahshin da shi da waɗannan abokan tafiya nashi sai aka samu kuskure suka kashe ibn al-hadrami sai ya zama a daidai wannan lokaci da suka yi kisa daya ne ga watan wato asalin watan Rajab kaga an shiga wata daya daga cikin watanni masu alfarma to a wannan lokaci kamar yadda wannan asari yake nunawa yace lamma qutil ibn al-hadrami a lokacin da aka kashe wannan ibn al-hadrami din ana fa ba'dul muslimin abdullah ibn jahsh wa ashabahu sai aka samu wasu cikin musulmi kace masu rauni kace munafikai duk za su iya shiga cikin waɗannan sai suka aibanta Abdullahi dan Jahshin da shi da waɗannan abokan tafiya nashi suka ce gashi nan kun je kun yi kisa gashi nan kaza suka yi ta fadin maganganu akan shi shi da kuma shi abokan tafiyar shi faqalu waɗannan musulmi masu rauni da waɗannan munafikai sai suke cewa waɗannan jama'a da annabi ya tura sai suke cewa da su in lam yakunu asabu wizran falaysa lahum ajr in har basilefi ba in ma basilefi ba saboda ɗan aiken annabi ne to amma dai ba su da lada akan aiken da annabi ya tura su ba su samu lada ba ba su da ladan jihadi dan sun yi kisa wannan khumusi da dukiya da suka samu ba su da wani sakamako akai ba su da wani lada in lam yakunu asabu wizran falaysa lahum ajrun ina fata kun fahimta ma'ana kenan ba su da lada malam yace fa anzalallahu hadhihi al-ayata sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah sai yace jama'a ku saurara innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani jama'a abdullahi dan jahsh yayi imani ko bai imani ba sahabban shi sun yi imani ko ba su yi imani ba kaga innal ladina amanu din kenan ina fata an gane wal ladina hajaru kuma suka yi hijira abdullahi dan jahsh yayi hijira jama'a ko bai hijira ba yayi hijira dan har so biyu yayi hijira da shi da waɗannan sahabbai daga ciki akwai sa'adu ibnu abi waqqas kaga wal ladina hajaru kenan wajahadu kuma suka yi jihadi ai jihadin ne ma ya kai su ga kashe ɗaya cikin kafirai ko kuwa jama'a kaga wajahadu kenan saboda me suka yi jihadin fi sabilillah saboda daukaka kalmar Allah dan waye tura su wannan jihadin aikin wa suka tafi jama'a aikin Allah dan annabi ne ya tura su ina fata kun fahimta to kaga duk waɗannan sifofin sun tabbata gare su ko Allah sai ya ce ulaika to kaga waɗannan to ba su aikin banza ba yarjuna rahmatullah su ne suke fatan samun rahmar Allah kenan aikin su Allah ya karba kenan ina fata an gane Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne laifin da suka yi na kisa a cikin wata mai alfarma watan rajab to Allah ghafur ne Allah mai yafiya ne Allah ya yafe musu rahim kuma Allah mai tausayi ne ga bayin shi ina fata jama'a mun fahimta to bayan wannan aya Allah madaukakin sarki ya bayyana hukuncin su Abdullahi dan Jahshin sai Allah madaukakin sarki ya fadi a aya ta 219 Allah ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir na'am
yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fīhimā
نعم شكرا
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من
jama'a al-imam Ahmad ya ruwaita hadisi daga sahabi sayyidina Umar annahu qala sayyidina Umar yace lamma nazala tahrimul khamr a lokacin da bayani game da wasu ayoyi dake tabbatar da haramcin giya suka sauka mana waɗannan ayoyi waɗanda zamu zo mu ji su malamai suka ce waɗannan ayoyi sun sauka kashi hudu ne a bisa mataki hudu game da bayanin haramcin giya a cikin alqur'ani zamu karanta wata magana ta al-imam al-qurtubi wanda yake cewa wannan aya ko kuma wannan littafi ko wannan addini yazo dan ya tabbatar da sauki ga al'umma ta musulunci da kuma insaniya ta dan adam Allah madaukakin sarki ya san halin larabawa ya san yadda suka wato dabi'un su da yadda suka wato taso cikin mu'amala da shan giya ta yadda raba su da ita rana guda to zai yi wahalan gaske wanda da a ce rana guda tahrimul khamr ya sauka to da yawa cikin musulmi ba su musulunta ba a lokacin to amma sai ya zama ayoyin da suka sauka game da giya matakai uku ne ko matakai hudu a bisa sabani da malamai suka yi a tsakanin su duk zamu zo mu ji insha Allah amma dai bari mu karanta wannan asari da al-imam Ahmad ya ruwaito a cikin kitabul musnad a lamban hadisi na 378 wannan asari an samu shi daga sahabi sayyidina Umar annahu qala lamma nazala tahrimul khamr qala allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiyan sayyidina Umar yace ya Allah ka saukar mana kai mana ka saukar mana da nassi da bayani game da giya bayani mai warkarwa فنزلت هذه الآية في wannan aya ta sauka allati fil baqara wacce take cikin suratul baqara ita ce tayasalunaka anil khamri wal maisir fadu'a umar sai aka kira sayyidina umar faquriat alai aka karanta mishi wannan aya faqala sai sayyidina umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya allah ka saukar mana da bayani game da giya bayani mai warkarwa kaga kamar wannan aya ba ta yi mishi maganin abin da ke damun shi ba kenan an fahimta malam yace fa nazalatil ayatu allati fi su'ifin nisa sai ayar da ke cikin suratul nisa ita sauka Allah yace ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara aya ta 46 da 3 a suratul nisa malai yace fa kana munadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idha qama as-sala nada alla yaqrubanna as-salata sakranu yace sai ya zama mai shelar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka tashi yin sallah sai ya daga murya yace kada wanda yake cikin maye ya kusanto sallah kaga aiki da wannan aya kenan ko malam yace fadu'i ya umar sai aka kira sayyidina umar fa quri'at alaihi aka karanta mishi wannan aya fa qala sayyidina umar ya kuma cewa allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah ka saukar mana da bayani game da giya bayani mai warkarwa fa nazalatil ayatul latifil maida sai ayar da ta zo a cikin suratul maida ta sauka fad'i ya umar sai aka kira sayyidina umar fa quri'at alai sai aka karanta mishi wannan aya falamma balagha asadda aka kai inda Allah yake cewa fa hal antum muntahun shin ku ba za ku hanu ba qala umar sai umar yace intahaina intahaina mun hanu mun hanu mun rabu da giya mun daina shanta bale ce haka za rawahu abu dauda wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn abi hatim wa ibn marjawiyya qala ali ibn al-madini hadha isnadun salihun wa sahahahu at-tirmidhi kunji wannan hadisi abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn abi hatim da ibn marjawiyya sun ruwaici wannan hadisi a cikin littafan su babban malamin hadisi malamin al-imam al-bukhari الإمام علي ابن عبد الله المديني هذا إسناد صالح وأن إسناد ني وندي كككاوا كبتتشي كما الإمام الترمذي يا إنغان تونا حديث تو جماعة مدعو كم فسر الآية الله مدوك تنسركي يسألونك صحبانك صنع تنبيرك كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر قمد جيا إناه كنتين جيا wal maisir suna tambayar ka game da caca ina hukuncin caca shan giya haram ne ko halal caca haram ce ko halal ina hukuncin waɗannan al'amura guda biyu jama'a kun fahimta da kyau me ake nufi da al-khamr malamai suka ce abinda ake kira da al-khamru shine duk wani abu da ake sha wanda yake lulluba kwakwalwa ya raba jiki da hankali wannan ana kiran shi da al-khamr haka suka ce kullu sharabin khamara al-aqla duk abin da ya lullube kwakwalwa fasatarahu sai ya sitirta kwakwalwa wa ghatta alaihi ya lullube ta ya raba ta da asalin hankalinta malam yace fa huwa al-khamr wannan ana kiran shi da al-khamr wa minhu qawlul qa'il me fada yana cewa khamartul ina'a خمرت الإناء إذا غطيته إذا غطيته ناربي واتو مزبي ككن أمباني دا كلمة خمرة أمت أي ربي وا دكما واتو أسل للبي وا دنك كينن دا قوانا تعريفي دا قوانا definition نا الخمر زامو بتر دا دك أبن دا زاك شا قومن كان كانتشي يبقد دا كي تومي يوانش دا كتن دنش حرامني wannan yana matsayin giya ne dan haka giyar nan da dabino akai giyar nan da annabibu akai giyar nan da dawa ko gero ko masara akai giyan nan da wani abu da ya halatta akai to duk abin da zaka sha ya bugar da kai ya saka kai maye ya saka kai tambele wannan malamai suka ce yu utabaru khamran wannan giya ne ina fata an fahimta to suna tambayan ka dangane da hukuncin giya yanzu kun fahimci giya jama'a wal maisir haka al maisiru chacha duk wani nau'i na chacha jama'a haramun ne a musulunci duka chachan nan ta hansar ne dan musamman yanzu chachan zamani kenan sai a ce ka tura kaza za a cire maka naira 100 ko naira 50 za ka ci kaza jama'a wannan chacha ne ina fata an fahimta wannan chacha ne wanda zamani ne yazo da shi dan haka kwado jama'a ta tace lido caca ce wa'annan abubuwa da ake yi wadanda ake sakawa akan internet ace in kai kaza ko in ka tura kaza ko in ka ci kaza za a baka kaza ko kuma kana zona sai ayo maka text message ace ka ci kaza ko dubu kaza ko dala kaza ko kaza wannan caca ce jama'a ina fata an gane dan za a tura ma mutum kamar dubu ko miliyan wannan text message din a cire musu naira 100 karshen ta mutum daya ne zai ci waɗannan kuɗin da aka cire na waɗancan fa kaga wannan ya zama caca kenan ina fata kun fahimta to duk wannan ya shiga cikin almaisir alqimaru da duk wani abubuwa da zai shiga cikin wannan ya shiga cikin almaisir ina fata jama'a mun fahimta yas'alunaka 'anil khamri wal maisir sahabbanka suna tambayanka game da al-khamr giya ina hukuncin ta halal ko haram wal maisir haka caca haram ko halal Allah sai ya ce kul kace musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fihi ma ismun kabirun a cikin giya da caca akwai zinubi mai girma ismun kabirun akwai zinubi mai girma a wata riwaya ta al-Imam al-Kisa'i da Hamzu ibn Habib ibn Zayyat suka ce ismun kasirun maimakon ismun kabirun ina fata mun fahimta ma'ana a cikin giya da caca akwai zinubi mai girma idan an fassara da qira'ar baqul sauran ko idan an fassara da riwayar al-Imam Ali ibn al-Kisa'i da al-Imam Hamzu ibn Habib ibn Zayyat sai ya zama a cikin giya da caca akwai zinubi mai yawa ismun kasirun ina fata an fahimta Allah sai ya ce wa manafi'u lin-nas kuma a cikin giya da caca akwai wani dan amfani ga mutane ina fata an fahimta a cikin giya da caca akwai wani dan amfani ga mutane kaga in ka sha giya ko kuma mashayin giya zai ga idan ya sha giya ai takan hutar da tunanin shi idan aka bata mashi rai yakan huce idan ya sha giya yakan ji shi yayi waras ba haka suke cewa ba jama'a ko idan mutum ya sha wiwi sai ya ce yaga abin nan ma'ana yaga kowa yanzu ya zama daidai da shi ko ba haka suke gani ba jama'a haka suke gani da haka sai ya ce idan ai kai daga cikin advantage din daga cikin amfanin sai ya ce idan ya sha sai ya ga ya zama kowa yana ganin daidai ne da shi zai iya ma kowa rashin mutunci tsoro zai fita a cikin ranshi ina fata an gane suna cewa ai tsoro suke fitar ma kansu ko kuwa jama'a kaga wannan yana daga cikin dan amfanin da Allah madaukakin sarki ya fadi ina fata mun fahimta an samu a cikin diwanin Hassan ibn Thabit ɗaya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin maguzanci a zamanin jahiliya kafin ya musulunta yana rera wani baiti yana cewa fa nashrabuha muna shan giya fatatrukuna mulukan sai ta mayar da mu kamar wasu sarakuna ma'ana idan ka sha ka koshi sai ka ji ka bunƙasa sai ka ji ka girmama sai ka ga ba wanda ya isa ba wanda ya kamo ka balle ya sama da kai kowa ƙasa da kai yake zaka iya ma kowa rashin mutunci ina fata an gane yace wa usdan ma yunahnihu nal liqa'u sannan wannan giya idan muka sha ta sai mu ji ta mayar da mu mun zama zakoka ma'ana mun zama zaki kaga zaki baya tsoron komi yace sannan a gurin yaki to ba ma ja da baya ina fata mun fahimta kaga duk wannan yana daga cikin dan amfanin giya dan amfanin abin da ke sanya maye kamar yadda masu sha suke bada labari ina fata jama'a mun fahimta shine Allah ya ce wa manafi'u lin-nas akwai dan amfani ga mutane Allah sai ya ce wa ismuhuma amma fa zunubin da ke cikin su akbaru min naf'ihima yafi girma fiye da amfanin da ke cikin su kaga wannan ayar kenan ta fito karar ta bayyana mana a wannan lokaci Allah bai haramta musu giya kai tsaye ba sai dai ya faɗa musu giya a cikin ta akwai dan amfani amma akwai zunubi mai girma akwai zunubi mai yawa a cikin ta a wannan lokaci masu hankali daga cikin dattawan sahabbai sai suka ce to idan aka kalli ismun kabirun ko kasirun da kuma dan manafi'ul linnasi kaga a gurin zinubi aka ce kasir ko kabir amma a gurin amfani sai aka dan fada amfanin dan kadan wasu sai suka ce to sai a aje ta kenan tunda amfanin ta kadan ne zunubin da ke cikin ta yafi yawa jama'a kun fahimta da kyau kuwa daga nan zamu fitar da wata ka'ida daga cikin maqasidu shar'iyya kamar yadda malamai suke cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi yanzu kaga a giya Allah ya ce akwai dan manafi a tata akwai dan manafi zaka samu kudi zaka samu dukiya zaka samu kaza kaga manafi ne wannan amma a cikin su akwai mene akwai al-ismun kabirun to ismun kabirun wannan ayar bata bayyana mana ba amma ayar suratul maida ta bayyana mana kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir ai abinda shedan yake so shine ya sabbabar da gaba da kiyayya a tsakaninku yayi amfani da giya da tace ya sabbabar da gaba da kiyayya kaga ismun kabirun din kenan sannan sai Allah ya ce mene wa yasuddukum an zikrillah kuma yana so yayi amfani da giya da tace ya tare ku daga zikirin Allah ambaton Allah wa anis sala kuma yayi amfani da giya da tace ya raba ku da yin sallah yanzu kaga wannan ismun kabirun din wannan aya ta suratul maida ta fito karar ta bayyana mana wani zunubi ne mai girma me ya kai girman kiyayya da gaba tsakanin musulmi jama'a ba abin da ya kai girman wannan to giya da tata ta suna haifar da wannan in ka sha giya zaka iya rashin mutunci zaka iya cinye kudin wani sai gaba ta kullu tsakaninku wani zai iya cinye maka kudi gaba da kiyayya ta kullu tsakaninku ina fata an gane giya da tata za su iya hana ka bin Allah da bautar Allah ina fata jama'a mun fahimta dan haka Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunuban da ke cikin giya da tata ya fi girma fiye da amfanin da ke cikin su ina fata jama'a mun fahimta wannan ayar jama'a malamai suka ce ita ce aya da ta sauka game da giya a matakin farko a mataki na biyu suka ce ita ce ayar da ta zo a cikin suratul nisa da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu suka ce wannan ita ce aya da ta sauka a mataki na biyu game da giya a mataki na uku ayar da ta sauka ita ce ayar suratul maida wasu ko malamai suka ce a'a kamar irin su al-imamu muhyi sunna al-imamu al-baghawi a cikin tafsirin shi mai suna ma'alimut tanzil yake cewa ayar da ta fara sauka game da giya ita ce ayar suratul nahl da Allah ya ce wa min samaratin nakhil daga cikin kayan marmari akwai wanda yake tattakhizuna minhu sakaran kuna amfani da shi gurin abin da ke sanya maye wa rizqan hasanan kuma kuna siyarwa ku samu arziki kyakkyawa wasu suka ce wannan ita ce aya ta farko da ta sauka game da abin da ya shafi giya wasu sai suka ga Allah ya ce tattakhizuna minhu sakaran kukan mayar da kukan sana'anta su zama abin da ke sanya maye wa rizqan hasanan da aka siffanta arzikin da kyakkyawa wasu sai suka bar shan giya suka bar kasuwancin ta suka rabu da mu'amala da ita har wannan aya sai da ta sauka wasu suka bar shan giyar wasu suka ci gaba ayar can ta cikin suratul nisa'i ita ma ta sauka a mataki na uku la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai akai kuskure wani cikin sahabbai ya sha giya sai bata sake shi ba har ya je sallah ya caccakuɗa karatu a cikin sallah ya faɗi wasu kalmomi da wasu abubuwa waɗanda ba su a cikin sallah sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ta ƙarshe ta matakin ƙarshe game da abin da ya shafi giya ita ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة الله سيجي فهل أنتم منتهون شنكو بذاك وحنوبا سيدنا عمر يجي انتهينا كما يدى مكا كارنتا أوتي الرواية malamai suka ce wannan shine mataki na karshe game da matakin haramta giya. Malamai kamar irin su al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa wannan yana nuni game da rahama ta Allah madaukakin sarki, sannan yana nuni game da saukin musulunci da kuma hikimar saukar al-Qur'ani mudarradan ko kuma bitadarruji munajjaman mufarraqan. Me yasa Qur'ani bai sauka duf'atan wahida ba? Da Qur'ani ya sauka duf'atan wahida, wani da ya saba da giya tun a jahiliya ya fara haduwa da ayar suratul maida, ina jin zai ce ya fasa musulunci ne dan sun giya ta zama kamar ruwa, dan takan kai ga a wannan lokaci na jahiliya har taimako ake wani fi sabilil shaytani wa fi sabilil jahiliya, sai ya hada giya ya hada ta ya saka a tulu sai ya aje a bakin hanya ya kawo moda sai ya aje, shi fi sabilil jahiliya, wanda ma zai wuce ya dan diba ya sha, wannan fi sabilil jahiliya. Dan haka giya ba su dauke ta a bakin komi ba. Har ana bada tarihi, malaman tarihi suna fadin cewa wani cikin mawaka, na manta sunan shi bana iya tunawa, ya kamo hanya zai taho Madina ya musulunta, sai aka tare shi aka ce kai Muhammad yana cewa ai sallah ba, sai ce ai sallah abu ne mai kyau, ai bautar Ubangiji ce zan iya yi, sai suka ce to amma yana cewa a ɗebi dukiya a bada zakka, sai ce ai zakka taimakon mabukata ne abu ne mai kyau, sai suka ce to amma ya ce zai haramta giya, sai ce ka anya ni ba zan iya rabuwa da giya ba gaskiya, giya dai kam to ba zan iya rabuwa da ita ba, sallah ba matsala zan iya, zakka zan iya, azumi zan iya, amma giya to ba zan iya rabuwa da ita ba. Ita ma bar na koma in na sha ta shekara daya na koshi, to in na dawo sai na musulunta. Haka malaman tarihin suka ce da ya koma yana kan hanyar komawa, suka ce fasaqata ala ba'irihi famata, yana kan hanya bai kai gida bai fado daga kan raƙumin shi wuyan shi ya kare ya mutu. Kaga wannan shahidul khamri kenan ko? To kaji yadda suka saba da giya, saban da ta kai ga ba sa iya rabuwa da shi, har ta kai ga wasu malaman tarihin suna ba da labarin sanadiyar mutuwar mahaifin Anas ibn Malik, suke cewa da ya ji annabi zai taho Madina kuma ya ji labari daga cikin abin da annabi zai hana akwai shan giya, sai ya ga to gwanda ya je ya fada a kogi ya mutu, shi dai da araba shi da shan giya to gwanda ya mutu. Jama'a kun fahimci yadda giya ta ratsa su? To Qur'ani da yazo sai ya sauka bitadarruji, ya sauka munajjaman, ya bi su sannu sannu, ya bi su a hankali, wanda da ayar ma'ida ta fara sauka kai tsaye da yawa za su yi inkari. To amma sai ayar farko ta sauka ta Nahli, a bisa ra'ayin waɗancan malaman, wasu suka ce wannan ayar ita ce ta farko an fahimta, wasu kuma suka ce wato wannan ayar da ta sauka sannan sai ta gabanta, sannan sai ta gabanta. Kun ga wannan yana nuni akan lallai ne hatta a fage na da'awa, lallai ya zama ana yin abubuwa ne bitadarruji, kowane mataki akwai abin da za a fadi, akwai abin da za a karanta, akwai abin da za a karantar. Ina fata an fahimta. Ai dalibai da suka zo neman karatu, ba karan farko za ka sanya musu sahihul Imam al-Bukhari ba, ko kuwa jama'a dalibi ya zo koyan addini sai ka dauko mishi Bukhari sai ka fara karanta mishi, bai iya alifin ba'un ba, bai iya tsarki ba, bai iya alwala ba, sallah ma bai iya, Fatiha ma bai iya karantawa ba. Ina ganin ai ka shallake tunanin shi ko? To kaga wannan yana karantar da mu lallai a dukkan fage na rayuwa, da fage na addini, da tsari na karantarwa, da mu'amalar rayuwa, to komi akwai matakin shi. Ina fata an gane. Ku kalli yadda Allah madaukakin sarki ya mu'amalanci waɗannan larabawa waɗanda suka saba da giya sabo na shan ruwa, Allah ya bi su a hankali a hankali, har da ayar ta sauka suka ce intahaina intahaina. Ina fata mun fahimta. Wallahi jama'a sai kuna karanta wasu abiyatu da wasu kalmomi da wasu suke faɗi game da giya da yadda suka ɗauki giya da muhimmanci a gurinsu. Ku ji wani shi da ya tashi ma gaba ɗaya cewa idza muttu fadfinni ila janbi karmatin, yace idan na mutu idan na mutu to bishiyan alkaram wanda ake hada giya da shi to a tafi daidai karkashin bishiyar sai a haka rami abin ne ayi min kabari na a gurin kun ji shi ko ya tafi lahira kun ji shi yace turawi ifani ba'da mauti uruquha bishiyar sayoyinta to za su rika shayar da kashina ina cikin kabari ina koshi da giya yace wala tadfinanni bil falati kada ku kuskura ku binne ni a fili inda babu bishiyar alkaramu inda babu bishiyar bammi ko wani abu makamancin wannan yace fa innani akhafu idza ma mittu alla azuquha yace gashi dai ina raye ina shadda to ina jin tsoro in na mutu a ce an raba ni da giya ya kamata ko ina kabari ina dan tsotsanta mana kun ji sabon da suka yi wa giya jama'a tsakani da Allah in aka ce an haramta musu ita gaba daya tsakani da Allah ka auna adadin nawa ne za su taho adadi nawa za su taho su ce sun musulunta sun yadda in kadan ne in kadan ne wannan yana so ya bayyana mana hikima a babin da'awa lalle masu da'awa su rika sanya hikima a cikin da'awoyin su ba komai za su fada a sadda suka fara da'awa ba malan da kanshi a duk sadda ya tashi karanto manufar da'awar salafiyya in ya fadi duk waɗannan manufofi gaba daya dawo da tunanin mutane zuwa ga kaza sai ya ce amma fa ba ma ci da zuci ba ma ci da zuci yace tayu nasarar ba a hannunmu za ta bayyana ba har yakan jawo wata aya yake cewa fa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'una yace fa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum abinda muka yi musu alkawari na zami musu azaba zamu iya nuna maka mu bar rayuwarka ta kai har lokacin da za a halaka su aw natawaffayannaka ko kuma mu dauki ranka kafin abinda muka yi ma alkawari na nasara akan su yazo amma dai Allah ce fa ilaina yurja'un dukkan su gaba ɗaya gare ni za su koma har malam yakan faɗi wata shahararriyar kalma yake cewa duk wanda ya gaggawa ya ci da zuci a cikin da'awa ya sanya karfin bindiga da na bababa mai da na makamai yace da karfi sai an bi gaskiya yace Allah sai ya haramta mishi cin nasara bayan malam din ya gama faɗin waɗannan sai ya ce mu karantarwa muke aya muke karantawa hadisi muke karantawa fassara su muke muna dawo da tunanin mutane zuwa ga aikin malaman farko yace amma in suka kibi ba ma sa duka ba ma sa bulala ba a operation kaza ba a kaza ba a kaza ina fata jama'a mun fahimta kaga wannan yana nuni akan lalle ne masu da'awa su lura da mataki na da'awa a zamanin manzon Allah a zaman shi na garin Makka ai akwai abubuwa da yawa da basu sauka a Qur'ani ba ba a saukar da azumi a wannan lokacin ba surori da yawa na alqur'ani basu sauka a wannan lokaci ba waɗanda dukkan surori madaniya din nan basu sauka ba kenan hukuncen da ke cikin su ma gaba ɗaya basu sauka ba ba a wajabta jihadi ba sai bayan hijira sallah cikakkiya raka'a biyar ɗaya raka'a hudu salawat ko kuma as-sala ar-ruba'iyya ba a yi su raka'a hudu ba sai da aka koma garin Madina kamar yadda hadisin Bukhari hadisin Aisha ke tabbatar da haka tace awwalu ma furidatu salatu raka'atayni sallolin da aka fara farlantawa raka'a biyu ne daga baya sai aka kara ya zama raka'a hudu a matsayin sallar mazaunin gida wa uqirrat salatul hadari raka'a biyun nan da ake ada sai aka tabbatar da ita a matsayin sallar matafi sallar qasr kenan kaga duk waɗannan ba a yi su a garin Makka ba a ina aka yi su a Madina zakka ba a Makka ba a Madina aka yi jihadi ayoyin ba su soka ba sai a garin Madina kaga wannan qur'ani yana tarbiyar mu ne mu musulmi musamman masu da'awa musamman ƴan uwana matasa lalle a babin da'awa bai kamata mu ci da zuci ba malam yana faɗi cewa wannan da'awar kusan shekara 30 da wani abu da fara take ne amma bata samu makar dinta ba sai ƴan shekarun nan da basu wuce 5 zuwa 6 ba zuwa baya ina fata jama'a mun fahimta wannan yana nuni akan lalle ne mu rika sanya hikima a babin da'awa, mu san me ya kamata mu fadi, mu san me ya kamata wato mu jinkirta zuwa lokacin shi. Ina fata an fahimta. Da haka jama'a kun ji, Allah dai madaukakin sarki yace zunubin da ke cikin su da laifin yafi girma fiye da amfanin. Ina fata an gane. Sannan sai Allah yace wa yas'alunaka ma za yunfiquna, kuma suna tambayar ka game da me za su ciyar. Me za su ciyar? Ai a baya mun ji wa za su ciyar ko? To suna tambayar ka game da me za su ciyar. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki sai yace qulil afwa, ku ciyar da abin da yayi saura na abin da kuka yi amfani da shi. Ka samu kuɗi, ka ci abinci, ka sai ma iyalinka, ka biya buƙatar gidanka, wannan abu da ya saura shi ake kira da al'afu. Ina fata an gane. To ka ɗauka ka bayar. To mun ji wa za ka fara ba? Ai mun ji a waɗancan ayoyin ko? Amma bari mu karanta wani hadisi jama'a da al-Imam Ibn Jarir ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira, yake cewa qala rajulun ya rasulullah, wani mutumi ya zo gurin annabi ya ce ya manzon Allah, indi dinarun, ina da dinari. Kala sai annabi ya ce anfiqhu ala nafsik, ma'ana yana tambayan annabi ya zan yi da shi, wa zan ciyar? Kaga ma za yunfiquna din, me zan ciyar, wa zan ciyar? Annabi sai ya ce anfiqhu ala nafsik, ka ciyar da wannan dinarin a kan kanka, yi ma kanka hidima, ciyar da kanka. Kala wannan sahabi ya ce indi akhar, ina da wani. Kala annabi ya ce anfiqhu ala ahlik, ka ciyar da iyalanka da wannan dinari. Kala wannan sahabi ya ce indi akhar, ina da wani. Kala annabi ya ce anfiqhu ala waladik, ka ci da wannan dinari a kan ‘ya’yanka. Kala wannan sahabi ya ce indi akhar, ya manzo Allah, to ina da wani dai har wa yau. Kala sai annabi ya ce fa anta absar, to kai ka fi sanin wa ya kamata ka ba. Ma'ana kaga ka fara da kanka, sannan sai wa iyalinka, sannan sai wa ‘ya’yanka, sannan sai wa ‘yan uwanka. To sa'an nan sai wanda kaga yafi dacewa ka bashi. Ina fata kun fahimta. Kaga wannan yayi daidai da waccan aya da muka wuto muka karanta a waccan aya ta baya, yas'alunaka, haka ne, ma za yunfiquna, ko qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabili. Fara ci da kanka, koda addu'a ce jama'a, ka fara ma kanka tukuna. Ala gafata malam yi mana addu'a sai ka ce to, kafin kai ma wani addu'a sai ka fara ma kanka. Lin nafsi wal ahli wa man qad amanu, fara ma kanka addu'ar tukuna, sannan sai kai ma iyalinka, iyayenka, ƴan uwanka, sannan sai kuma sauran musulmi masu imani gaba daya. Ina fata jama'a mun fahimta. Na'am. Ta yi shi ne ƙuli al'afu ɗin. Al'afu ɗin shi ne ka ci da iyalinka, ka wadatar da su. To wannan abin da ya saura ɗiba ka bayar, ka bayar sadaka, ka ciyar. Ina fata mun fahimta. Al'afu ɗin shi ne alfadlu ko alfadilu, abin da ya ragu daga abin da ka yi amfani da shi. Don haka kenan ka fara da gidanka, sannan sai ‘yan uwanka na jini, sannan sai waɗanda suke na nesa da kai. Ina fata jama'a mun fahimta. Wannan jama'a ƙulil afwa ɗin nan malamai waɗanda suke jumhurin malaman qurra'u sun karanta shi da yadda kake gani, ƙulil afwa da fataha, an gane? Ƙulil afwa. Amma an samu wasu daga cikin qurra'u kamar Abu Amr da in ban manta ba al-Imam al-Kisa'i suna karanta shi da ƙulil afwu bil raf'i ba bin nasbi ba. Kaga anan a riwayar mu ta Hafsu an karanta bin nasbi ko? Ma'ana ƙulil afwa. Kuli la'afuwa a wata riwaya suka ce kuli la'afuwu, ma za yunfiquna, Allah sai ce kuli la'afuwu. Malamai suka ce abinda ake nufi da al'afuwa ko al'afu wajihin shi a larabci, kamar yadda aka samu babban malami, malamin Qur'ani kuma malamin li'irabin Qur'ani al-Imam Abu Ja'far an-Nahas a cikin i'rabul Qur'an, yace idan ka ce kuli la'afuwa abinda ake nufi wajihin gurin, abinda ake nufi shine qulil afwa. Annabi yana cewa anfiqil afwa, al afwa din sai ya zama maf'ulun bihi ne لفعل محذوف دل عليه فعل المتقدم عليه معنى يسألونك ماذا ينفقون سي الله يتي ينفقون العفو ستير دع العفو كذا العفو شيني مفعول به لنكين إذن كتي العفو abinda suke nufi yadda wajihin gurin zai zama sai ya zama ma din nan ma ce wacce take ma ce istifhamiya za sai ya zama ismul ishara ne bi ma'ana allazi mana suna ne da yazo da ma'ana ta allazi ismul mausul ne bi ma'ana allazi sai ya zama mal ladhi yunfiquna ko kuma allazi yunfiqunahu huwa al'afu abin da ya kamata su ciyar shine al'afu kaga allazi sai ya zama ismul mausul sai ya zama al'afu shine khabarin mubtada wanda ismul mausul din shine mubtadan ko kuma aka san haka ina fata an fahimta mana ko da ya zama mubtada ne ko kuma ya zama maf'ulun bihi ne wanda aka share amilin shi bayan da Allah madaukakin sarki ya gama bayani game da abin da za a ciyar Allah sai ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyin shi la'allakum tatafakkarun don ku zama masu tunani ku zama masu nazari fi dunya wal akhirah game da al'amarin duniya da lahira mana ku zama masu tunani game da al'amarin lahira ta hanyar dibar dukiyar ku ku bayar kaga fi dunya afwan game da fi dunya tunani game da duniya kaga an ce ka ciyar da kanka sai ka wadatar da kanka abin da yayi saura shi zaka ciyar kaga ba kaman ce da kanka da iyalinka ba ina fata an fahimta kaga fi dunya din kenan sannan wal akhirah ba kaman ce kuma da lahirarka ba ta hanyar daukan abin da yayi saura ka bayar sadaka ina fata kun fahimci fi dunya wal akhirah mana fi dunya wal akhirah yana da alaka da la'allakum tatafakkarun kamar yadda mafi yawancin malaman tafsiri suka fadi daga ciki akwai shi al-Imam al-Qurtubi da sauran malamai kamar irin su al-Imam al-Baghawi a cikin ma'alimut tanzil ina fata mun fahimta da haka sai zama la'allakum tatafakkaruna muta'alliqun bi fid dunya wal akhirah ma'ana jar ne da majrur da ma malamai suka ce la budda lahumu min muta'alliqin haka malaman larabci suka ce ina fata an gane ma'ana dai kada ka mance da kanka a duniya ta hanyar kula da kanka da iyalanka da nauyin da ke kanka to sannan kuma kada ka mance da gina lahirarka ina fata jama'a mun fahimta to sannan sai Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama kuma suna tambayarka game da marayu za ku zo ku ji hadisi ne tabbata a cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i da al-Imam Abu Dawud shi ma ya ruwaita hadisin da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari dukkansu daga sahabi Abdullah dan Abbas yake cewa a lokacin da ayar nan ta cikin suratul an'am ta sauka da Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu da ayar suratul nisa'i da Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira asadda wadannan ayoyin biyu suka sauka sai ya zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marayu dake hannunsu wadanda suke kula da dukiyoyin su a da dukiyar su da ta marayun a hada suke kasuwancin da suke da dukiyar marayun da tasu a hada take to da wadannan ayoyi suka sauka sai suka ware dukiyar su daban da dukiyar wadannan marayun hatta hidima da suke wa marayun da abinci da abin sha da sutura da makaranta da kaza ka kaddara dan haka din an gane sai ya zama suna ware nasu daban suna ware na marayun daban dan haka in za a yi abinci a gidan shi tukunyar shi daban ta maraya kwaya daya daban miyar shi daban abincin shi daban cefanan shi daban kun ga wannan akwai kunci a ciki ko babu to sahabbai suna cikin wannan halin sai suka yawaita tambayar annabi game da marayu ma'ana ai game da dukiyar marayu yas'alunaka 'anil yatama an fahimta Allah sai ya ce wa annabi qul ka ce da su islahul lahum khairun chautata dukiyar su kula da dukiyar marayu habaka dukiyar kiyaye musu amana to khairun wannan alkhairi ne gare ku dan lada za ku samu kuma alkhairi ne gare su dan kun tattali dukiyar su har sai karfin su ya kawo su ga dukiyar ta habaka ta bunkasa kaga khairun din kenan an fahimta Allah ya ce islahul lahum ay jara dukiyar su kula musu da dukiya khairun alkhairi ne gare su Allah sai ya ce wa in tukhaliquhum amma idan kuka tudanya dukiyoyin ku da nasu an fahimta kuka tudanya dukiyoyin ku da nasu kuka yi kasuwanci ba dan ku ci ba sai dan ku habaka dukiyar sai dan ku ba dukiyar security an fahimta Allah sai ya ce fa ikhwanukum to ai yan uwanku ne marayin yan uwanku ne ina fata an gane Allah sai ya ce wallahu ya'lamul mufsida min al muslih lalle Allah yana sane da al mufsida wanda yake nufin barna in ya cudanya dukiyar shi da ta maraya yanzu kaga fadin Allah da yace wa in tukhaliquhum in kuka cudanya ta ku dukiyar da ta su ai yan uwanku ne malamai suka ce wannan yana nuni akan halaccin hada dukiyarka da ta maraya a babin kasuwanci ina fata an fahimta da nufin habaka dukiyar shi ba da nufin cinye mishi dukiya ba ina fata an gane to wani ai zai iya zuwa gurin marayu yace ai shi da nufin alheri yake hada dukiyar da nufin kasuwanci da nufin kaza da nufin kaza an gane amma karshen ta abin da yake nufi ya cinye dukiyar ko ya danne Allah sai ya ce wallahu ya'lamul mufsida Allah yana sane da al-mufsida me nufin barna game da dukiyar maraya min al-muslih daga wanda yake nufin jara da kula da dukiyar maraya